إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى. ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبتن قلتها تتبتك الله وبنجز تالكي ميكومي نتكتشن إيكو واندي رايا مؤتكم وانن سافيا تجمع شادايا قوات الرملانة هجرا من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم da Makka zuwa Madina na shekara ta 1442 wanda ya daidai da 23 ga watan Afrilu shekara ta 2021 miladiya. Allah ya ƙara mu a cikin wannan masallaci, masallacin Salsabil da ke hayin Ɗanbushiya. Zan gudanar da muhadara mai taken illar gurɓacewar aƙida da kuma hanyoyin magance su. Allah maɗaukaki yana faɗi a cikin littafinsa, yana cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ban halicci aljani ba da ɗan adam face don su bauta mun. Ma uridu minhum bi rizqin wa ma uridu an yut'imun, Allah ya ce ba na buƙatan arziki daga gare su kuma ba na buƙata a ce sun ciyar da ni. Inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin, domin lallai Allah shi ne mai yawan azurtarwa ma'abuci ƙarfi mai tsanani. A wannan aya, ayoyin nan guda biyu, Allah ya nuna mana manufar halittar ɗan adam a duran ƙasa shi ne bauta. Dukkanmu nan a matsayin bayi muke ga Allah, kuma Allah ya halicce mu ne ba don mu zo duniya mu zauna mu yi aure idan mun kai shekarun aure ba, shikenan mu ci gaba da rayuwa irin rayuwa ta dabbobi ba. Allah ya halicce mu ne saboda yana so mu bautata masa. Yanzu ya mace tana gidan mijinta, mijinta shine zai ɗauki kulawanta, zai ciyar da ita, zai shayar da ita, zai tufatar da ita, zai ba ta matsuguni inda za ta kwanta. Ashe wanda ya wannan ba ya cancanci a kyautata masa ba? Ko ya cancanci idan ya bada doka a ce ba za a bu ba? Ku bana amsa ba. Ya cancanci in ya bada doka a kibi? Ya cancanci idan ya bada doka a bi? Me yasa? Saboda yana kyautatawa ko? To Allah subhanahu wa ta'ala idan muka duba irin kyautata wanda ya mana ya samar da mu a duran ƙasa, da can babu mu, shekara 100 da suka wuce ba wanda ake labarin sa anan, ko shekara 70 da suka wuce ba wanda ake labarin sa a cikin mu ne. Amma yanzu gashi Allah ya samar da mu, da ya samar da mu ya ba mu lafiya, ya ba mu ido, ya sanya mana kunnuwa, sannan ya sa mana hankali, sannan ya halice mu da mafi kyawun sura. Da Allah ya ga dama sai ya yi ki da ƙaho a goshi. Idan Allah ya yi ki da ƙaho a goshi, akwai wanda ya sai ya tambaya me yasa? Idan kuma Allah ya ga dama sai ya sa ma mutum bindi irin na buri, sai Allah bai yi wannan ba. Allah sai ya halice mu a mafi kyawun sura, saboda Allah yana so mu bautata masa a duran ƙasa. Wannan bauta ba yanda muke so ba, sai yanda Ubangiji ya tsara, kuma ya halice mu domin sa, sai ya turo mana ɗan saƙo. Wanda da a doran ƙasa babu wanda ke yin shirka, duka bautan Allah ake yi. Annabi Adam alaihi salatu wassalam shine kakanmu, a cikinsa ne, a jikinsa Allah ya tsago halittar matarsa Hawwa'u. Ya mace, asalin ya mace ta fito ne daga jikin ɗa namiji, shi sa mace ba za ta iya rayuwa mai kyau ba sai da ɗa namiji a kusa da ita, saboda shi ne asalinta. Shi kuma ɗa namiji rayuwarsa ba za ta yi daɗi ba, ba za ta cika ba sai da wata gaba daga jikinsa wanda aka zaftare. Yana buƙatar wannan gabar don ya ƙarasa rayuwarsa. Ita kuwa tana buƙatar asalinta, shi ne ɗa namiji, saboda daga jikin ɗa namiji aka halarci ya mace. Shi sa duk inda mace ta kai, idan ta zama budurwa, duka tunaninta sai ya fara tattarewa, yana komawa kan me wa ina za ta samu abokin zama, saboda shi ne asalinta. Shi kuwa ɗa namiji idan ya girma, ya balaga, ya kai munzili na aure, yana tunanin ya nemo wato wata gaba daga cikin jikinsa wanda za ta taimaka masa wajen ƙarasa rayuwarsa. Ita kuma tana neman ne asalinta, shine ɗa namiji. Shi kuma yana neman wannan gaba da aka zaftare a jikinsa don ya dawo da shi jikinsa ya ƙarasa mai cika rayuwarsa. Da ana bautan Allah babu shirka, babu tsafi, babu zuwa gidan bokaye, ba a ma san su ba. Shi ne Allah maɗaukaki ya ce, kanan nasu ummatan wahidatan fa ba'atha Allahu nabiyyina mubashirina wa munzirin. Da al'umma suna nan a matsayin tsintsiya maɗaurinki ɗaya, bautan Allah tutur suke yi, ba su san wani abin da ake kira shirka ba. Bayan lokaci ya shuɗe, bayan Annabi Adam da shekara 1000 hadda ɗauri, sai shekan ya yi amfani da wannan dama. Akwai manya-manyan malamai a doron ƙasa a wannan lokacin, su biyar ne suna karantar da mutane. Na farko ana kiransa Wadda, na biyu ana kiransa Suwa'a, na uku ana kiransa Yahusa, na hudu ana kiransa Ya'uqa, na biyar ana kiransa Nasara. Wa'annan malamai ne bayan Annabi Adam alaihi salatu wassalam, suna kiran mutane bayan Annabi Adam ya shuɗe, su kuma ilimi na addini da musulunci suna ta karantar da mutane, suna ta karantar da mutane a ji tsoron Allah, a bautatawa Allah, a bi dokar Allah, a yi ibada. Sai waɗannan malaman Allah ya karɓi ransu, dukkansu suka mutu. Shaitan sai ya ga dama ta samu da zai dasa wato gubarsa ta shirka a doron ƙasa. sai ya lallabo wajen ɗaliban waɗannan malaman sai ya ce musu yanzu haka kurun za ku kyale manya-manyan malaman nan su mutu babu wani abin da za ku yi ku tuna da su kun ga a zahirin maganan magana ce mai kyau ko amma a ƙarƙashi yana da wata maƙarƙashiya da yake so ya fesa guba ta shirka a doron ƙasa sai suka ce to me za mu yi don tunawa da waɗannan mutanen sai shekaru ya ce ku kowane malami a inda yake karantarwa ku gina butun-butuminsa idan kuka gina da sunansa duk lokacin da za ku yi wani abu mara kyau idan kuka ɗaga kai kuka kalle shi za ku tuna irin tarbiyyar da yake muku lokacin da yake da rai za ku bar wannan aikin kun ga a zahiri abu ne mai kyau ko amma a maƙarƙashiya shirka yake so ya sa mutane su aiwatar shikenan waɗannan ɗaliban suka gina kowane malami a majalisinsa butun-butuminsa da sunansa a jiki haka shaiɗan ya raya musu kuma haka suka aiwatar ana nan ya san cewa su da suka gina waɗanda suka yi wannan ginin ba za su bautata wa waɗannan gumakan ba sai da ya tabbatar duk waɗanda suka yi wannan ginin ba wanda ya rage a duniya duk sun mutu sai ya dawo bayan ƴaƴansu da jikokinsu sun manyanta ya dawo da siffar ɗan adam ya ce jama'a ba ku ga waɗannan gumakan yadda iyayenku da kakanninku suke girmama su ba suka ce mun taso mun ga yadda suke girmama su sai ya ce musu kun san dalili suka ce a'a sai ya ce to dalilin da ya sa suke girmama su allolinsu ne sun ɗauke su abin bauta sun ɗauke su abin bauta tunda sun ɗauke su abin bauta kuma ku bautata musu saboda waɗannan su ne allolinsu yana fesa wannan guba shi kenan tunda waɗannan sun gani a zahiri yadda iyayensu ke girmamawa suka ce to babu wanda ke girmama waɗannan abin sai waɗanda suka cancanci a bautata musu a matsayin Ubangiji daga nan sai suka fara bautata musu a nan ne Allah ya turo annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ya fara kiran mutane zuwa ga kaɗaita Allah da barin shirka da ya zo ya fara musu faɗa yana tawatar musu a kan shirka sai suka ce wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'an ولا يغوث ويعوق ونسر سكتي لا تذرن آلهتكم كبكو كسكوك بر اللولنك ولا تذرن ودا كبكو بر ألا ود ولا سواعا كبكو بر ألا نن سواعا ولا يغوث كبكو بر ألا نن يغوث ويعوق kada ku bar Allah nan ya uqa wa nasara kuma ku bar Allah nan nasara kun ji yanda suka fara bautan gumaka kenan yanda shirka ya fara tafiya a cikin al'umman manzon Allah wato a cikin al'umman duniya kenan daga zamanin annabi Nuhu alaihi salatu wassalam to al'amari yana nan annabawa Allah subhanahu wataala ya fara aiko annaba ta wannan dalili kun ga an fara ne da bautan butun-butumi ko tafiya ta yi tafiya sai suka koma shirka ta tsafi da yadda shekaru yake dasa yake gurɓata mutane a hankali ko ya fara da yin talala ne ga mutane aka fara bautan gumaka to yanzu me zai cimma tun da zaman yayi wa Allah alƙawari cewa la uhu yadahum ajma'in, yace na rantse da buwaye kaya Allah sai na utar da mutane gabaki da illa ibadaka minhum almukhlasin, banda bayinka daga cikin bayinka wanda suke bautata maka a doran ƙasa, wanda suke bauta domin Allah wanda aka tsarkake su. Allah kuma ya yi alwashin cewa ne la amla anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in, Allah ce wallahi sai na cika wutar jahannama da kai da duk wanda ya bi ka akan wannan tsarin da kake yi na kusan da mutane gabakinku da kai da su. Ashe kenan Allah ya riga ya dau alƙawari sai ya cika wutar jahannama. Shi kuma shedan ya sha alwashin sai ya batar da zuriyar annabi Adam alayhi salatu wassalam. Do da tafiya ta yi tafiya a zamanin annabi Sulaiman alayhi salatu wassalam, sai shaidanu suka fara koya wa mutane tsafi aljanu kenan, saboda shi Allah ya sakkara masa mutane da aljanu suna karkashin mulkinsa a matsayinsa na annabin Allah. Shaitanu suka fara koya wa mutane sihiri, suka yi ta koya wa mutane sihiri, suna koya musu yadda ake tsafi, mata a koya musu yadda za su yi wa mazajensu wato sihiru marbut. Sihiru marbut shine a hana miji ya kusanci matarsa idan ya ma matarsa abokiyar zama, ya shigo daki yadda ya shiga salamu alaikum aka zai fita da wa alaikum salam. Kishiya yi wa kishiyar ta asiri don ta raba ta da mijinta, idan tana da 'ya'ya ta sa wa mijin kamatar 'ya'yan wannan ɗakin da jin haushinsu da kuma wato tsine musu da kwashe musu albarka. Sa'annan ita wannan a mai da ita kamar abin ratayawa, ba ta da amfani a gidan, sai a sunan mata take. Duk waɗannan ababen aljanu suna ta koya wa mutane da annabi Sulaiman alayhi salatu wassalam ya samu labarin abinda aljanu suke yi na koya wa mutane yadda ake yin sihiri, sai ya tattaro littafin ya kwace a hannun aljanu, da ya kwace sai ya tara shi a wuri daya, sai ya sanya shi a ƙarƙashin kujeransa na mulki. Duk aljanin da ya lallako yana so ya ɗauki wannan littafin sai ya ƙone. To ana nan lokacin da annabi Sulaiman alayhi salatu wassalam Allah ya karɓi ransa, sai waɗannan shekanun suka lallaɓo suka ɗauke wannan littafin, sai suka koma suna koya wa mutane sihiri. Shi ne wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila ala al-malakain bi babila harut wa marut وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون. Wannan sai zama tushe na yaɗa sihiri a doron ƙasa, wanda a yau mata har tutiya suke yi da wannan aiki. Kiga baiwar Allah, Allah ya mata jinkiri, ta samu dama ta lalata mijinta ta maida shi lusari, sai abin da tace ko ba gaba ne wai duka saboda kawai ita ne kada a mata kishiya. Bal hasili ma ki gama ce ta je gidan boka, idan mijinta na da kuɗi ne ta ce a rufe idansa kada ya ga kowa sai ita, haka ne, kuma kada ya kashe dukiya ga kowa daga ita sai danginta, ramin kura sai ƴaƴanta, wato hatta danginsa kada ya musu hidima, daga ita sai ƴaƴanta sai danginta, danginsa kuwa ko oho. Idan kuwa tana da kishiya, to ita ko kishiyar ba ta ga ta zama ba kuwa, yau a je a mata asiri, idan miji ya shigo ɗakinta sai ta jini, ranar da ya fita jini ya ɗauke, jini ba zai ƙara dawowa ba sai ranar da miji zai kawo ɗakinta, ko kuma a'a ba wannan za a yi mata ba, duk ranar da miji ya shigo ɗakinta sai ji ɗakin na ɗoyi, yana hamami, yana wari, a sa mata warin jaɓa, duk inda ta je ba mai jin wannan warin, ba mijinta na shigowa shi kai zai ji wannan warin, ya zage ta ya ce zama wari take, ya fita a gan shi ma ya daina shiga ɗakin, a ɗauke shi azzalimi, a ɗauke shi mugu, a ɗauke shi namiji, kamar yadda su ma mata kuke cewa namiji ba ɗan goyo ba ne, idan kika ɗauke shi uba kya kwana mareniya, alhali kuwa namiji ɗan goyo ne, idan ba ki ɗauke shi uba ba kya ji kanki a jahannama. Daga nan sai ta ƙullaci mijinta, alhali waye ya haifar da wannan musibar, kuma na amsa ba, waye ya haifar da wannan musibar, kuma na amsa ba, kishiyarta a shekke nan ba namiji bane matsala. Iyaye na mata, yau duk inda mata suka zauna in ka ji ana kuskus, to labarin maza ake yi, namiji ai mazan yanzu sai Allah, ai dukkan su mugaye ne, ana cewa na maza mata za su shiga wuta, anya kuwa yadda mazan nan ke cin uban mata ba su bi mu yawa a wutar jahannama ba, wannan ta ce ai naki ma naki mai sauki ne, naki ma dan aljanna ne, ni nawa mugun ma ai ka zaye mun, wacce kuma ta ce kaf ai naku na fila ce, ni na dan bura uban ma ai ka zaye mun, haka mata kuke yi, wannan ta ce shege, wannan ta ce dan iska, wannan ta ce kaza, haka za ka yi ta ji kowace da wuya a cikin matan nan da suka zauna suna tattaunawa, ka samu guda ɗaya da za ta ce in tsira da yawan sata dawa ma da wari take, ke ne kika yi haye niki kaza, sai dai cin haka mazan suke duk halinsu iri ɗaya ne, haka za a ce duk mazan halinsu iri ɗaya ne, da wuya a samu guda ɗaya da za ta ce haka kudin zai miki kaza, hanya wacce ba ki miki masa kaza ba, kuma idan ka bi silsilar duk wannan matsalar ya ƙare ne a kan wa, kufin da ya kuɗin kan manzo Allah ya yi gaskiya da ya ce ma taraktu ba'di fitna hiya adarru 'ala ar-rijali min an-nisa'i, ban bar fitina a bayana ba wanda ta fi cutar da ɗa namiji kamar mata. Wace ce take zuwa gidan boka ta ce a mai da shi rusari, kai mace ce ko? Kuma in an zo da ke, wace ce ke sa a wulaƙanta ta? Kai ne mace ce, har ila yau dai ashe matsalar tana ƙarƙashin ku ne ba a namiji ba. Ke ce har ila yau idan kina da ɗa ya nuna yana son wata yana kaza, sai ki ce shege mace take yi wa haka, aka ci ubanka kuwa. Haka ne ko ba ka ba? ashe kenan duk kuke matsalar. Sa'annan kuma ke ce idan kaninki ko wanki yayi aure yana kyautatawa matarsa sai kice shegiyan ta shanye shi. Kuma ke ce din kike so naki mijin ya kyautata miki. Sai ki kullaki gaba dawa matan kaninki ko wanki. Sa'annan kuma ke ce har ila yau zaki hada baki da kaninki ko wanki. Ayi mata kishiya saboda ba ta kyautata muku, ba ta kyautata wa mamanku, ba ta kyautata wa babanku, kana jin haushinku. Kayan fa ke zaki, in an ciwo ke zaki boye, kuki gaya mata. Sai an rage kwana biyu ko sati ɗaya, ku ce ai ba mu yi maganin shegiya, ai yanzu za ta dawo daidai hajjacinta. Sannan a ce to gaya mata. Daga dara, amma ke idan mijinki zai yi miki abokin zama.
Ai duk abin da aka haɗa su cikin madafunci a madafunci yake ƙarewa.
Can da aka yi ba madafunci ba ne, amma ke naki a nan shi ne madafunci. Sa'annan kuma a lokacin ne za ki ce wa ƙawayenki za a zo miki dannan ƙirji. Idan ba a zo an miki ba, ai su wacce da wacce munafukai ne ba ka ƙaunanki. Amma can ce kika haɗa baki da ƙaninki ko wanki aka yi wa matarsa kishiya ko? Kuma ba ki ce a zo a mata zannan ƙirji ba, ana cewa shegu ku ƙyale ta, ba shegiya ba ce ana nima ganinta. Amma nan ke kuma kina so a zo a riki zannan ƙirji.
Anya iyaye na mata, wannan abin bai yi kama da san kai ba?
Sannan kuma idan an zauna ba ku da wani labari sai dai maza mugaye ne, azzalumai ne, kaza kaza kaza. Kuma duk wannan abin idan ka yi shatale-tale, kaza gaya ya ƙare ne ta kanku, ku kan ne kuke jawowa. Haka ne? Ke ce yanzu idan ke kaɗai ce, kin shigo gida, kin zo kin tadda shi da ƙannansa da yayyinsa. Ai bai kamata ki raba shi da ƙannansa da yayyinsa ba, sai da suka san kafin kika san shi. To wai yanzu idan dan ya aure ki, ki ce wai in suna neman abu a hannunsa sai an biyo ta hannunki. Tsakaninki da Allah baki so kanki ba. In kuwa ba a biyo ta hannunki ba, ki dinga ƙorafi.
Shi ya juya min baya, baya magana, duk wani abu ƴan uwansa baya sa ni a ciki, sai dai kawai in gansu suna kuskus tsakaninsu da juna. Ni kuma ni ne matarsa, kin ji munafuka.
A nan kina so sai an yi amfani da ke, sannan za su samu halin tattaunawa da ɗan uwansu. Amma kuka da za a bi ta hakan, wata rana suka miki wani abu mara kyau sai ke jaje, ai ba ni nake musu abu ba, ni nake sa su yi masa kaza, ha da san kafin ki zo wa ke musu. Amma saboda san rai sai ki ce ai ke kika sa aka yi musu kaza, ke kika sa aka yi musu kaza, yanzu kuma sun juya miki baya. Ya ba za su juya miki baya ba, bayan kin jefa kanki a cikin musiba ta rayuwa. Saboda kin ce dole in ɗan uwan in suna san abu a hannun ɗan uwansu sai sun duka hannunki. Kuma halin rai yau da gobe dole ba idan yana yi 100 bisa 100 lokacin bai da ƴaƴa, bai da nauyi a kansa. Yanzu ƴaƴa da nauyi sun ƙaru dole zai rage. Ko? Saboda akwai hidima a nashi gidan. Daga nan sai su ce ai ke kika zuga su. Daman tunda daman can ta hannunki ake bi, sai ki fara samun matsala da su. Sai ki ce sun juya miki baya, sun miki kaza. Daga nan sai a shiga gidan bokaye, duk saƙo-saƙo, lungu-lungu, duk inda bokaye suke a garin Kaduna kin sani. Zaki je can, zaki je nan, zaki je nan, zaki je nan. Me dalilin? Saboda kina so sai kin mallake mijinki, kuma sai abin da kika yi wa mijinki. Sai matar da kake cewa ta yi wa mijinta niyya da zuciyar kare don ƴaƴanta. Kare aka nemo zuciyar kare, ta hada mai niya sai yanda ta yi da shi kun san kare a duk dukan da kamar in ka ce bingo zai zo di ko haka ta mai da mijin ta ba da shi lusari sai abin da ta ce haka fa mata kuke so mazajen ku su zama amma ke ba ki so ƴaƴan ki su zama haka ko ba haka bane amma ke kina so mijin ki sai yanda kike da shi kuma da kadin ki ne ko kadin ki ne zai auri mace ba za ka yi controlling insa za ki ce kai dan ubanka ba za ka aure ta ba ko ba haka ba amma ke kina so sai yanda kike da mijin ki
tsakani da Allah zai yi
to mata fa sai duk shi yake tattaruwa yake haddasa fitinan shirka a cikin al'umma sarrai ke fadole kin yadda yadda Allah ya halicce ki a matsayin ki ya mace da rauni to cikin raunin ki zaki samu abubuwa da yawa a wajen ɗan namiji to amma ke baki yadda da wannan ba sai kin hada da wani abin da ya saba shine shirka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ata kahinan aw arrafan faqad kafara bima unzila ala muhammadin duk wanda yaje wajen boka ko dan duba wannan mutumin ya kafirce wa abinda Allah ya sauka wa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ba muna yau kwana ta 11 ba cikin watan azumi ba to duk matan da ta je gidan boka sati daya kafin ramadan duk ibadan nan da take aikin banza take azumin nan da take yi ana azumin banza da wofi tana kishin ruwa tana yunwan banza kishin ruwan banza yunwan banza saboda ne ibadar ki ba za a karba ba da ke da Sicilia a wurin Allah bambanci ku da bambanci ke ce kike ganin kanki musulma amma a wajen Allah arni ya ce Allah ke kallon ki kai matsala ko babu kuma kin zunguro hijabi kin zo masallaci kin zunguro hijabi masha Allah hada tarbi mai tafiya daga nan guda dubu kan zauna a gefe ana ta shi amma kuma a gefe ana nan ana zuwa gidan boka kai matsala ko babu me matsalar ki ke dai sai kin mallaki mijinki ba hana ki mallakan mijinki ba amma ki ba hanyar da shari'a ta ce menene hanyar da shari'a ta yadda shi ne biyayya yana yi bari na bari shi kenan an gama wani bawan Allah ya ce min ya fata malam ka ganni nan idan kana neman abu a hannuna ka biyo ta hannun matata in Allah ya da kaka mu samu ka ce tsaya kai ma mijin heci ne sai ce a mala sai ce matata tana kyautata min tana min biyayya tana min abin da nake so sai na ga bari in wajabta wa kaina duk abin da ta ce in yi mata ba ta karba ya fi ƙarfi ba ne zama ta ku kiki kenan ko awa da me tana kyautatawa yanzu da musguna mai take yi zai yi haka to mata sun kasa fahimtar wannan sai ta ce bari ta je gidan boka a ba ta farin jini maganin farin jini a wajen mijinta gashi nan da ya wuce biyayya maganin farin jini a wajen dangin mijinta maganin farin jini a wajen makwabtanta shikenan sai ki je ki jifar gafiyar baidu ko ba gafiyar ba lada ba la'ada kin rasa saboda babu abin da ke kawo wa ƴa mace farin jini shine biyayya ga Allah biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da kin Allah yin biyayya ga mijinta sa'annan kuma kyautata wa dangin mijinta ka gama siye shi ina fata an gane wata mata ne ta zo take samu na take cewa malam akramaka Allah ai ba ta da lada ko ai ba ta da lada ko ai ba ta da lada so uku sai da ta fada ka sai nace menene me ya zafi haka tace kishiya ta mana nace me ya faru malam ai ni ne aka kyautata wa mijina ni kuma da ya auro ni ina kyautata masa shikenan yanzu abin da nake yi sai ta koma ita ma tana yin irinta sai nace ki gode wa Allah ma kin canza ta ko kin sa ta gasa a gidan miji wai ita abin da take so in ce wato kishiyarta uwar gidanta kenan ba ta da lada sai na ce a'a ki gode wa Allah kin ma canza uwar gidanki tunda da abin da ba ta yi ne yanzu ne
kika sa ta take yi aikin
kin ci riba yanzu tunda kin canza ta wannan abin shine ya kamata to amma mata ba irin wannan suke so ba suna son waɗanda in ta je can a wulaƙanta ta duk ranar da zai zo gidan kishiyarta ko ɗakinta ya wulaƙanta ta ya zage ta ya ci mutuncinta ya fito da ita waje yana tsine mata sai ka ji tana ɗaki tana dariya irin kurbu tana jin daɗi ita ta ji daɗi an wulaƙanta ne kishiyarta ki jira naki naki sai ya fi nata muni ai ba dan Allah aka yi ba wani abu ne wanda kika sa shi ba da san ransa ba kika juya shi kika juya tunaninsa aka sa shi wannan aiki mata da yawa a yau sun kuma suna ganin in ba shirka suka yi ba ba za su samu abin da suke so a wajen mazajensu ba wallahi ba abin da za ki yi a wajen mijinki mai gidanki da za ki samu abin da kike so kamar ki masa biyayya namiji ba abin da kike so kamar biyayya in kika masa biyayya kin zama da shi kina kyautata masa ki yi hakuri ki gani wallahi za ki ga abin da Allah zai miki amma a'a ita kawai abin da take so kada a yi mata kishiya ita kuma ce za ta zo masallaci ki damu malaman anguwansu da makaranta na islamiyya a garma gallawo ya ta fa ba miji a cikin addu'a idan kyanta ta shigo gida a matsayin mata ta biyu ko mata ta uku ko mata ta hudu sai ka ji tana cewa alhamdulillah su wacce an samu miji ko amma in ita ce za a kawo mata sai ka ce wani ko kunya baka ji yadda ka haifa na ciki shi ne kake aura amma can gidan da yarta za ta shiga kusan shekarunsa ɗaya da mijinta amma tana farin ciki ta yi ne ta yi miji amma ita sai ta ce wani ko kunya baka da shi yanzu ita za ka aura yar ciki ta za ka aura mata ba haka kuke yi mazajen ba haka kuke yi mazajen ba haka ne ko ba haka ba sannan kuma ku dawo ku yi ta korafi sai ta ce ka duba ko kunya baka ji yanzu haka zaka shiga ɗakinta ita ka ɗan cikinta to haramun ne haramun yayi can gidan da ake ta shiga ai wanda ya aure ta ya haife ka amma ba ki ce ya aure ƴarsa ba amma tunda ya zo kanki yanzu ne rene yanzu ne ta zama ake kika haifa mata akwai san rai akwai san kai wannan kuma shi ne ya dunkule ya haddasa fitina a cikin wannan al'umma ya sa yau mata da yawa suna zuwa wajen tsafi ba don komai ba su sai sun mallaki mazajensu sai sun juya mazajensu yadda suke so wata matar kishiya ce bata ƙauna ta ce duk matar da aka aura a gidan mijinta mijinta ya sake su akwai matar da take gano musamman ta ce kishiyar ta ce daban-ta take ce wa mijin ya sake ta kuma mijin ya sake ta saboda ta riga ta masa asiri sai yadda ta yi da shi ta ce malam wallahi ɗana ya shiga ɗakinta uwar gidan kenan fa amma yadda take yin wannan abin ta ce malam ɗana ya shiga ɗakinta ta ba shi abinci ya ci yaro na ya faɗi muka kai shi asibiti aka ce guba aka ba shi ta ce malam wallahi dalilin wannan ɗana ya rasu kuma mijina bai ce komai ba har yau yanzu haka ta ƙara cewa ya sake ni a gabana kuma ya banka min saki yanzu saki na uku ke nan mun rabu malam sai na ce ki yi haƙuri za ta faɗo da sassakuwa daga sama bayan wata ɗaya matan nan ta kira ni ta ce malam wannan mata asirin ya karye mijin wannan mata ta haukace yanzu tana yawo tukur
ta haukace tana yawo tumur, ta ce yanzu mijin yana kira na ne yana so in dawo, na ce kake dawo kake koma kake uku nake tsakaninku, saboda haka ki hakuri Allah ya kake wani miji ki je ki auren ki kuma kake koma gidan nan. Yanzu da sai hakuri Allah mata yakin ko bai yi ba, Allah mata yakin ko bai yi ba, to ke me zai sa ba laki komawa Allah ba? Kirki Allah ki gani Allah zai tabar da ke, Allah ba zai tabar da ke ba. Wannan baki da babban makami a yau kamar kirki Allah tauhidi ki kadai ta Allah kake shirka ki gani. Ita mata ce yake cewa malam kishiyata sharri ce gare ni, amma zuwan ta gidana ya zama min alkhairi. Sai nace Allahu akbar, mata suna da irin wannan tunanin naki da an samu sauki. Nace malam kishiyata cikin dare zan ga ta daga kararrawa tana kadawa tana kiran sunana, wacce kashi hauka ruga. Tace malam sai in ta kuka ina tsoro. Yace malam wata rana cikin dare kawai ana wannan abun, sai Allah sai naji kawai a zuciyana an sa an kintsa min cewa ta shiki sallah raka'a biyu. Yace malam ni da na mutu kafin kishiya ta zo, ba sai me zan gaya wa Allah ba. Yace malam ba wai ina iskanci bane, ba wai kuma ina abin da bane, amma tsarin addini da mun ba ana bin dokar Allah, amma dalilin zuwan kishiya ta. Yace malam ba gelma nake yafa, tace amma yanzu kofar gida ba zan iya fita ba ba hijabi. Tace ni zuwan ta ya zama min alkhairi. Tace malam dalilin wannan mata ita ce ina kabbarta mai sallah raka'a biyu, sai naji Allah ya sa min nutsuwa a zuciyata. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Tace sai na samu nutsuwa. Tace da na nutsu shi kenan, tun daga wannan lokacin in ji ta fara wannan tsafacenta sai in tashi in yi sallah raka'a biyu. Tace ina sallah ina sallah, sai Allah ya sa min nutsuwa, yanzu na koma ina sa hijabi, na koma ina sa safa, ya koma ko ina nake zan fita har na koma makaranta ina karatu. Kun ga zuwan ta ya zama wata alkhairi ko ya zama wata sharri? Ba ku ba da amsa ba. Ya zama wata alkhairi da wannan ba ta zo gidan ba za ta koma wa Allah, ko ba za ta koma wa Allah ba? To mata, idan matsaloli sun tunkushe muku a gidajenku, ku dinga kallon shi ta wannan mahangar, ku dinga cewa shege ya wancan algunguman ne tun da ta zo gidan nan ta lalata min gida. A'a, akwai wani alkhairi da Allah ke nufin ki da shi yasa ta zo. Kila a lokacin ba ki kulawa da salloli sai ki hada, kuma in za ki sallar ki ma yar baki kike yi ba yawa sai lada. Islamiyar ma ba ki zuwa, amma kila dalilin zuwan ta gidanki sai kika koma kina zuwa islamiya, inda ake wa'azi duk kina zuwa, sannan kuma kina dan kokarin yin addu'an nan in za a fita daga gida, addu'an nan in za a shigo gida, sannan kuma ana dan tashi cikin dare a dan gaya wa Allah damuwa, sai kiji kina samun nutsuwa. To kin ga dalilin zuwan ta gidanki ya zama miki ne alkhairi. Ina fata an gane. Amma kada ki kullafa wa ranki, kishi dabi'a ce wacce Allah ya dabi'antar da kyamace a ciki, amma kada ya zama hauka. Ka zo ba gidan waye hana ta zuwa, amma me kowa zai zauna ne da me halinsa. Idan kina da hali mai kyau, wallahi dizinti da dangin mijinki da ƴan uwan da shi karantansa duka ne za su karkata zuwa gare ki, inda kina da hali mai kyau ko? In ko ba ki da hali mai kyau, me zai faru? Dole za su juya baya. Kamar bawan Allah da yayi da matarsa ta gyara, sun ki gyarawa, kuma ku mata ke ɗaya tilo a gidan mijinki, akwai wani abin da mijinki zai ce ki bari za ki bari, amma da zaran ya zo zai miki abokiyar zama. Sai ki ji ta je wajen malama da Allah a dan mun bayani me ma za ki so. Kin ji a da kan fa ba ki san da wannan ba. Sannan sai ki ji ta je mai gwanjo ta shigo a dan bani na dan tattame wannan dan Allah samu, saboda in samu in dinga kamewa, saboda za a miki abokiyar zama. ya san din baki san da wannan karatun ba san kuma sai kiji ya Allah dan koya min dan girke girken nan dan dan nan da ake yi saboda ne kada wacce ta shigo tayi abin da mijin ba ta yi wacce kuma ta tanke da kike ke kai kiji sa'annan kuma da idan yana fada ya shigo yana fada ki wani abu ha ya za a yi kullu ki kai da kullu ba a maka abin da nayi ba kiya ba kaza kaza yanzu kuma yana shigo ya fara fada ya hakuri ne jira ya hakuri ya hakuri ya hakuri ya kake so in a lokacin ne duk kika gane wannan karatun amma a da baki gano wannan karatun ba baki san ki lallaba shi ba yanzu saboda wata za ta zo yana fara magana yushuru da Allah yushuru yanzu za su jibu za su jibu za su jibu a yanzu duk kika gano wannan karatun za a ji ku ya san ku san za a ji ku ba in yana magana kun ku zo wasu kika ban jaba wallahi ni kana wulakanta ni kana cikin mutunci wallahi ka ji tsoron Allah sai ta fara kuka kukan munafunci ana tsofaffin da ita amma yanzu tunda ta ji labarin wata za ta zo yana fara sai ta ce a'a mai zafi ne gida ne kake so yanzu da ta gane irin wannan mu'amala shikenan ya zo yayi da ita ta gyara ta ki gyarawa shikenan da yake ya san kan tsiyar sai ya je auro wata baka tafiya amma musulma bai auro baka tafiya musulma masha Allah kaman baka tafiya na zuwa miji na tube kaya sai ta dauki kayan ta jika ta wanke gida ɗaya ne uwar gida ta gani jama sai ta fara wanke kayan mijin idan ɗan gida ya dawo sai ta zo sai ta biyo shi da gudu da ɗan rungume shi ta karɓi mai kaya ita ma uwar gida sai ta fara ta siyo abun polis ɗin takalmi idan mai gida ya kira takalmi sai ta ɗauko ta goge takalmin ita ma sai ta siyo ana yi wannan mai gida in aka wanke kayan sai ta goge ta iya ayon ita kuma wannan ba ta iya ba sai da ta je ta koyi ayon ɗin kayan maza na wata uku aka koya mata wanda ba ta bi ya kamata ta yi ko ba ta yi ba ana nan miji ya siya mota in ya faka mota a gida wanda ko ta ibo ruwa cikikikiki ta ajiye sai ta wanke mota tana wanke mota tana kallata ce dan ubanki komai zan iya amma ba zan iya wannan ba komai za ta iya amma ba za ta iya wannan ba wato tana ganin kaskanci ne ta me a ta wanke motan wa mai gidanta an samu matsala ko ba samu ba aha to ku mata haka kurin an aje ku saka kai akwa canzawa sai kun ji wacce ta shigo wacce ta shigo to a lokacin ne kuke nazuwa ki ganta ta koma musulma amma za ka ga tana haka a lokacin ne za ka ga tana ajiya insha Allah amma inda da ne ai ni kadai ne menene ai ni ne gida na sai amma tana jin an ce mata an ga wani da wacce a can sai ta ce sai ka za ce mai gida ban iya girki ba ne koko ban iya kwaliya ba ne menene ne ke maka da baka so a lokacin da za ka fara tambayin shi ne wannan kuma me ka wannan tambayoyin mu sai ta ce a'a ka gaya min akwai abin da nake maka da baka so idan yayi fuska sai ta ce to na ji labari ta ji labari a neman su wacce Allah dai sai ai mana adalci dai dai Allah sai a mana adalci dai to wata ma saboda kabar iya kisisina sai ta siyo andiruli basalt kada zuwa kawai yana zuwa sai ta kefa a baki ya ta ruwa aljani ya tashi wani tana da aljani sai ta fara zambaki haka wannan wani zai sami ne ce wai a kai shi saboda ya gaya mata zai auri wata yarinya sai ta fara sai ta kife wai sai ta ce aljanin ta ya tashi sai ce mana haku ka karya kake yi karya kake yi wai zuciyarta zai fashe ta ce karya kake yi wai ya lamunce mata in je ba je auri wancan ba aljannun za su tafi na je kariya ne ba wani aljannu ita ce aljannan ita ce aljannan ya zo hankalinsa a tashe ya ce kullum fa sai ta yi so biyar so shida sai na ce duk kariya ne kai take so ta tada mu hankali na ce kawai mursi shi za ka yi ka yi fuska ka kyale ta abinda Allah ya halatta maka kuma ta ce wai inda ya bar wancan ita za ta yi lafiya da kunga ke na akwai matsala shi ne na ce me ka ce mata ya ce na ce mata ai na batta sai ta ce maka batta ɗin ne zai ce ta malam ya za a yi batta na dai faɗi ne don kwanta mata da hankali na ce to kai ne kai kuskure ai ba a fara neman mata a gaya wa mata saboda baka sani ba su mata wato shu'uman mutane ne a lokacin da ka fara neman ta kila akwai wasu ababen da kake mata kai tsakaninka da ita tana jurewa kuma wallahi kila kuke aure kake wannan abin amma yanzu tun da ka gaya mata za ta ce kana wulakanta ta saboda wata za ta shigo haka haka ne karatun ko ba ka bane kuma da ban san akwai dabi'un yana yi kafin ma ya nemi wata amma saboda san rai sai ta ce ai yana wulakanta ta saboda ne saboda wata za ta shigo daga nan ne kawaye mugayen kawaye ke zuwa haka zaki zauna matan yanzu fa ba haka suke shigowa ba kije akwai wani akwai malam wani akwai kaza karshen ta har ta fada ta rasa mutuncinta akwai yarinyar da take cewa za a yi mata kishiya ce ita ta hakura da duk wannan bala'in kamita al'amarinta zuwa ga Allah saboda digidan na da kuɗi ba manta ta tsayin zaka ta ce na ba za a yi haka ba sai ka tashi tsaye ita ita wani tashi tsayin da za ta yi tana sallanta da dare tana gaya wa Allah damuwarta mamanta ta nemi izini a wajen babanta ce akwai wani gari wani ƙauye a Kano da sunan ƙauyen ta ce wai sun da dangi a wurin ta ce malam na wallahi na san ƙarya mama na take ba mu da wani dangi a wannan garin suka tafi maman ta ja yatta suka je wani bukka bukkan wani boka maman ta shiga ita ta shiga ta ce dan na san boka ne na ki shiga mama na ta ce in shigo ta ce ina shiga na yi sallama boka ya ce dan ulana in fita nan ba wurin sallama ba ne sai dai in ce gafara dai na ce ni ko ba zan ce gafara dai ba sai na yi sallama ya kore ni ya ƙara shigowa na yi sallama ya kore ni kara na uku ta ce sai mama na ta ce to in tsaya ta ce na tsaya ta shiga za ta fito ba ta fito ba 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 ta ce malam na ga an yi minti 30 kawai sai abin ya kai ni nan na ce kai ni zan shiga in gaya wannan matan ni fa na gaji ba zan zauna ba zan tafi ta ce ina buɗewa sai na ga boka na zira da mama na ta ce malam na ji babata ta tsire min gabaci ɗaya a duniya ba na ƙaunar in haɗa ido da ita menene ya kawo haka kawai saboda ba za a yi wa ƴacci kishiya ba ta zubar da mutuncinta a gaban wa ƴacca ki gaya min har ranar da wannan matar za ta koma ga Allah ƴan nan za ta ƙara ganin darajarta za ta ƙara ganin darajarta ɗan dai mata ne suna da rufin asiri za ta yi shiru amma ɗa namiji wallahi sai ya gaya baban shi ina fata an gani dan mace ce za ta ce ba a ji mutuwan sarki a banki na ba amma ɗa namiji sai ya gaya baban shi saboda kishin uba to me ya yi zafi haka kuma ba a daina ba sai da aka yi mata kishiyar sai da aka yi mata kishiyar ba a daina ba sai da aka yi mata kishiyar to don Allah ki gaya min irin wannan rayuwar ina za mu je mata yau kun gabaki daya ta ce kun budurwa ce tana neman saurayi za ta je ta ce a yi asiri ya so ta sai abin da ta ce idan matan aure ce ta ce mijinta ma sai abin da ta ce idan kawara ce ko ta ɗan kawo ɗan soye ta kawo amai barbaɗe ko wanke
a wanke a bashi ya ci sai yanda aka kada shi yanzu fa duk fitinan fa kenan a doran kasa a yau duk in ka shiga in ka ga mata ana kuskus to aka ji karshen ta kenan in kuma a wajen gidan biki ne zaka ji kuskus da ake yi duka dai bai wuce kan maganin mata ba kuma duk yawanci masu tsafi ne a ce wannan uku bala'i wannan kuma ko gida ko mota ko duka wannan kuma ba su dan shi naman kaza ne tsini ne idan aka ci ba tauna kashi in an tauna kashi ba zai aiki ba sannan aka tattara kashin za a haka rami ne abun ne yaro dan karami ya zaune ita kuma ga amarya nan tana ci yana kallon su tana ana cinye shegiya ana ci a karata ita kuma tana ci shi kuma yaro ya yi dugui yana kallon sai a ce kai dan ubanka to shi ba za ka ci ba ana gamawa a tattara kashin a haka rami a jefa shi wai in ba a yi haka ba ba zai yi aiki ba wannan kuma sunan shi jigida ya sakkato a daura shi kuma wannan sunan sa zani ya sakkato za a lullube da shi wannan kuma shi sunan sa tambayi ne ya sakkato ko ɗan Niger shi ma haka duka wai za a yi duka kuma wallahi duk tsafata ne a ciki za a kawo wai duka duk wannan bala'in da mata suke yi ya hana maza saken mata iyaye na mata ku bani amsa ya hana maza saken ai an fi saki yanzu akan da kuma yanzu an fi amfani da wannan ba abinda za ki ba aiki kamar ki ba ta tarbiyya ta addini ta san Allah ta rungumi Allah ta bi karantarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kula da addu'o'inta ta gama dai kuma biyayya ga mijinta ta kyautata masa amma ne kai ni na ga wanda take dila ce dilan maganin mata ne kuma mijinta ya sake ta ai ita ce ya fi kamata a ce sai yanda ta yi da shi ko to ita ce dilan kuma mijin ya sake ta ashe kenan duk waɗannan ababen da mata suke yi ba shi bane ke sa maza su iya juya su shi fa asiri din yanda kika yi yana da iyaka yana da iyaka saboda akwai ranan da zai lalace idan ya lalace duk duniyar nan zai ji ba wanda yake kamata irin ki ina fata an gane kuma ko ba jima ko ba dade sai yayi faru to shi sa babban abin da ake so ga iyaye da a koma islamiya a karanta tauhidi a karanta kitabut tauhid san Allah duk wani damuwar da kike ciki a rayuwa ki daga hannu ki roki Allah ki sallah raka'a biyu ki gani Allah zai biya miki bukata ko ba zai biya ba ki sallah raka'a biyu ki biyayya ga mijinki ki kyautata wa iyayenki ki gani me Allah zai miki amma mata ina sai ka ji ta ce ina ba irin wannan take so ba ita tana son automatic ticket wanda kawai sai yanda ta dintan murta tambun sai yanda ta yi da shi in ta ce zo sai zo zauna ka ce to shi kenan irin mijin da kake so kenan sai ka ji ana cewa ce wallahi ke kin ji daɗi mijinki sai yanda kika yi da shi sai ta ce ba a banza ba ai ni ga abin da nayi sai kuma da yake kin biye mata ta kai ki zuwa ga wutar jahannama sai ta kai ki gidan boka ki rasa imaninki akwai matar fa da ta ce malam kuka take yi kira ta yi ta ce ta yi mafarki kiyama ta tsaya an jefa ta wutar jahannama mafarki ta gani ne life ga shi nan an jefa ta wuta ta ke ne kike yi ta ce malam wallahi malam na duka mai gidana na gasa mai gidana na guma mawa mai gidana da bakin ciki na ya mutu ke da kan ki kin sanne kike yi mara kyau wallahi kin sani in kina yin mai kyau kin sani kuma in kina yin mara kyau kin sani ita da kanta ta ce ta guma mawa mai gidanta da bakin cikin ta mai gidanta ya mutu kuma yanzu gashi ta yi mafarki kiyama ta tsaye an jefa ta wuta tana kuka yanzu ya za ta yi ce ai da sauki yanzu take gyara abin da ya rage tunda kina da rayuwa zaki ƙara yin wani aure to yanzu sai ki dinga sallah da nafilfili kina azumi na litinin da alamin 13 14 15 na kowace wata ta musulunci dan ki maye gurbin wannan ladan da za a zaftare miki ko ki ta roƙon Allah ya yafe miki kina sadaka da sauransu idan Allah ya baki wani mijin ya aure ki sai ki kyautata alaƙarki da shi kila Allah zai tausaya miki ya gyara wancan da ya wuce ko ina fata an gane to wannan shine abin da kamata a yi yanzu in kin san kina da wannan Allahin nan a daure a cikin daki kuna koma gida ki jefa shi a cikin kulga ko ki kona shi sannan ki sallah raka'a biyu ki roki Allah ya yafe miki ki ce ya Allah na tuba na ji wa'azi na nasu ya Allah daga yau in Allah ya yarda bazan ƙara zuwa gidan boka ba duk kawayen da kike mu'amala da su ko da tun kuna yara kuka taso suka kake wannan harkan to ba kawayen da zaki mu'amala da su bane ki yanke alaka da su har abada alaka ce da su kawai in an hada ayi sallama amma kace ƙara mu'amala da su idan a gidan haya ne kuka hadu kuka zauna to ba abokan da zaki ba kawayen da zaki mu'amala da su bane idan kuma makwabtanci ne to sallama kawai za ta hada ki da su suna haka kinan in suka yi gabas su yamma kace ƙara mu'amala da su saboda ulaika yad'una ila an-nar irin wa'annan suna kake ne zuwa ga wuta saboda idan kika ci gaba da mu'amala da su to fa tabbas sai kin shiga wuta kuma shigan wutan da zaki na har abada ne har abada ba za ki shiga aljanna ba baraki wa kanki karatu sanan su a wannan wata ne alfarma musamman irin wannan lokaci duk Allah ya yafe miki zunubanki sa'annan sai ki gyara alaƙarki da ubangiji sannan mai gidanki ki je ki zauna ki masa kuka koda irin kukan nan ne naku da kuke yi ni kiro kuka sai jira Allah ka yafe mun ki ce ka yafe mun na tuba wallahi duk abin da na yi maka ai ba sai ki gaya min cewa kin mai tsafi kin yi kaza ba mai gida akwai abin da na taba maka na laifi wanda baka sani ba ko da wanda ka sani ka yafe mun ni in ka taba mun ma duk abin da ka mun na yafe maka sai ce imani ne ya ratsa ki wallahi wa'azi na ji a masallacin salsabil ya taba zuciyata saboda haka yanzu ina so lahira za ta yi kyau kuma yanzu muna wata ne na azumi ka yafe mun shikenan sai ki ga rayuwarki kuma na ta kyau abubuwa na ta gyaruwa sai ki ga ƴaƴanki kuma Allah na ta nagarta miki duk matan da take zuwa gidan boka ki je ki bincika sai kin ga ƴaƴanta ba sa ta zama cikin zaman lafiya na baki wannan assignment ɗin ki je ki bincika ko da ma ƴaƴanta na gidan mazajen su ne ki je ki bincika sai kin ga cewa suna shan wahala a gidan mazajen su saboda duk abin da aka yi shi ba don Allah ba to yana karewa ne cikin wulakanci da tozarci saboda kamata mu ji tsoron Allah mu gyara alaƙar mu da ubangiji mu sani cewa Allah shine ke wani hali da zaki shiga Allah ce amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma Allah qalilan ma tadhakkarun Allah ce waye ke amsa kiran mutumin da ya shiga halin kakanikayi halin musiba halin kunci halin damuwa halin musiba wa yakshifu su'a ya kwaranye wannan cutar ya kwaranye wannan damuwar ya kwaranye wannan bakin ciki ya kwaranye wannan kuncin wa yaj'alukum khulafa'al ard ya mai wa to ya sanya ku khalifofin Allah a doran kasa a ilahum ma Allah shin akwai wani Allah tare da Allah ya isa wannan aikin sai Allah ce qalilan ma tadhakkarun dan daga cikin ku ne ke wa'azuwa da wannan kina da damuwa tashi ki sallah baka abi ki ga yawa Allah mai gidanki ne kina so ki wani abu yaki yadda ai namiji ai da dabara ake mu'amala da shi amma matsalan ku kuma ta mazajin ku sun gama gano ku idan miji ya shigo gida ya ji kina cewa ha mai gida baban ƴaƴana masoyi na ya san maganin kuɗi ne haka kodan ba za ki gan shi ki ce mai honi habibi ina kina ganin ai ya za ka ce ma mijinta habibi saboda kai ita ba za ka ce mai habibi ba amma in wata ta shigo
ta fara cewa habibi sai ta zishi giya karuwa 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 eh wai nan ne karuwanci dan ta ce mai habibi sai lefi ba soyayin ta bane ba soyayin ta ne to anan ku koya wa kanku kalamai masu dadi ga mazajenku sai ku ga kuna juya su ba ku taba tsammani ba ha ki ta mai habibi duk inda kika ji habibi zai ji dadi daga nan in ranan da kika kira sunan sa ya san kin bata ya bata miki rai haka manzo Allah yake cewa na Aisha tu na san kina fushi da ni kuma na san ana zaune lafiya yace haka kike ganewa ina fushi da kai sai yace duk ranan da nake cin cewa rabbi wa rabbil ka'aba ko wa rabbi ibrahim na san cewa kina fushi da ni ne amma ana zaune lafiya lau zaki ce wa rabbi muhammad da rantsa da ubangijin annabi muhammad wato mijinta kenan ko sai ta ce ka san ina san ka kai ka bata mure ne shi zan ce bazan kira sunanta ba ashe kenan tsakanin mata da miji akwai irin wannan to har mijinki ya gano cewa lalle ranki a bace to an su dabi'u da zaki koya wa kanki mijinki zai iya ganowa yanzu misali kin sa mai suna habibi inda yazo habibi habibi ranan da kika ce baban wane ya san cewa lalle ranan akwai matsala ko kika ba sunan shi ba kenan sai ce to menene ya kuri me ya faru ya san cewa ya bata miki rai akwai hanyoyi da mata za ku tarbiyyantar da mazajen ku su san cewa kun bata musu rai ko kuma su bata muku rai amma yanzu ina ba ta yi sai wata ta shigo sai ki kokarin gyarawa alhali ko zai ce ah da mun kin san cewa nan dan Allah ke ka bari ina fata an gane ki yi kokari ki gyara dabi'un ki ba sai in za a miki kishi haka ne zaki gyara yawancin mata ba ku gyara dabi'un ku sai ranan da aka ce za a miki abokiyar zama in dingibin mata a cikin unguwa kenan mata malamai kina tambayan su malama to yanzu idan mijina tunda zai min kishiya yanzu da wani hanya zan dinga bin shi yanzu ba kika gano wannan amma da can ba ki gano haka ba to wannan yana daga cikin kurakurai da mata da yawa suke yi wannan shine ake kira kafu boka ba fata an gane miji kin mai abu ran shi ya baci wa da kai hakuri ka yafe min ka san mu mata tunanin mu ba dai bane da naku wallahi wani abun ina yi ne dan in faranta maka rai ban san zai bata maka rai ba ya hakuri na wuce wajen ko amma sai ki wani turus ya hakuri ba za ki ce ya hakuri ba sai ya matsa ya matsa to ba na ce kai hakuri ba kai ba dai kuce ba wanda kuma ta shigo ya fara fada ba mun mai gida kai hakuri ka san mu mata kai hakuri ban san zai bata maka rai ba amma Allah yadda bazan kara maka wannan aikin ba kinga wannan da ta zo duk fushin sa dole ya sauka ko ke kuma kana magana a to da bazangan ne maka ha haka kurin kai komai ka bai da shi fada kaza 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 to Allah huci zuciyarka ai na bata hakuri dan Allah eh ne da wancan hadi bane to wannan yana daga cikin kurakuran da kuke yi kike ji take a cikin da wancan algunguman ta shigo gidan nan ya karkata zuwa gare ta ya mai da ni kaza kaza zaniyar ware waye waye ke ce dabi'un ki ne kowa da dabi'a sai ke zama saboda haka gyara mu'amalar ki da mijinki kuma kada ki je gidan boko saboda shine asarar da zaki a duniya da lahira duk ba ta mutu tana zuwa gidan boka wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa bala ta shiga aljanna ba da wannan Allah ne da kansa yace innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar duk wanda ya shirka da Allah ya mutu yana shirka Allah tabbas Allah ya haramta mai shiga aljanna haramun ne ya shiga aljanna kuma yace makoman wannan mutumin wuta azzalimi kai da mataimaki haka tsallalci kanka tuba ajara inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid askin bayanin da nayi Allah yace akwai tunatarwa liman kana lahu qalbun wanda yake da zuciya farkakkiya ya gane cewa abin da yake da kuskure ne sai ya gyara ai shine mai wayo ko aw alqa sam'a ko ya sanya jinsa ya saurara abu mai amfani ya yi aiki da shi wa huwa shahid alhali yana halace ake wannan bayani Allah ya mana albarka ya sa bayanan da muke yi ya zama dalilin tsira a gare mu duniya da lahira dukkan kurakuran da muke yi da laifuffuka Allah ya ba mu ikon tuba musamman a irin wannan wata
kidaya mu daga cikin kancantun bayinsa, ya sa ya zama dalilin tsiranmu duniya da lahira, ya gafarta mana zunubanmu, ya sa albarka a cikin bayanan da nayi. Ina gani saboda tambayoyi za mu takaita a nan insha Allah subhanahu wa ta'ala. Fasubhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Na'am. Karantu ko. Na farko irin wannan kuskuren ya fara ne daga gare ki. Saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Duk mutumin da yazo neman diyarku da aure, kuka yadda da dabi'unsa, kuka yadda da addininsa, ku ba sa mata. Yau da yawa mata idan namiji yazo neman ku da aure, abin farko da ake fara duba ina yake sana'a, a ina yake aiki, nawa yake karba albashi, shi ake fara kallo. Sai a ce sai giya wacce kin sa'a wallahi masha Allah kin samu gidan hutu, to daga nan ne ba a kallon addininka, ba a kallon mu'amalarsa. Sai bayan aure sai a ce ai ba a san haka yake ba. Kun ga da tun farko lokacin da aka zo neman ki da aure an yi wannan binciken, ai ba za ka yi ga aurensa ba ko? Kin ji inda kika yi kuskure kenan. A nan na farko shi ana masa wa'azi ne, irin wannan mijin ana masa wa'azi ne, ana tura masa malamai su masa wa'azi, kuma ke a karkashi kina masa addu'a duk abin da zai kai shi zuwa gidan boka. Allah ka wato ka tarbiye wannan abin, kada ka bashi dama. Kuma addu'an da mata za ta yi wa mijinta ai karbabbe ne, ina fata an gane, kamar yadda addu'an da miji zai yi wa matarsa karbabbe ne. Saboda haka sai a bi shi da addu'a, sannan kuma a dinga taka tsantsan. Amma in ya zamana cewa ɗabi'arsa ce, to ba a zama da mushriki. Ina fata an gane, ba a zama da mushriki. Duk mutumin da ke matsafi ne saboda ba zai kai ki zuwa ga alkhairi ba sai kuma sharri. Ina fata an gane, in dai mushriki ne ba a zama da shi. Allah ya sa mu dace. Ina da laifi mana, idan kika canza mata fuska, idan ita kuma mahaifiyar ta canza wa mijinki fuska, ke za ki ji daɗin mijinki kuma? Ka ba za ki ji daɗin mijinki ba, bari muke tambaya don girman Allah. Ba ka samun uwa irin wannan? Ya kike yi da ita? Sannan kuma idan aka bi silsilan maganan za a ga ƙarshenta ma kila ba mahaifiyarsa ba ce ke da matsala, ke ce ke da matsala. Saboda wani lokaci mata kukan manta. Kan kai yakan sa ku manta da wa'ansu abubuwa. Yanzu misali mahaifiyarsa ce, sai yana kyautata mata, ke kuma kika nuna kina jin haushin kyautatawa tsakani da Allah, za ki saba samun kanta? Kuma mata da yawa kuna da wannan matsalar, ki ce a komai ya samu sai ce ma babarsa, babarsa waye kaza, kake ta korafi har labari ya zo kunnanta, dole za ta yi fushi da ke, kuma dole za ta juya miki baya. Kuma wannan shine da yawa abin da ke faruwa ga mata. Ina fata an gane. Saboda haka idan kin ji hakuri za ki yi, kuma ki je ki roke ta, mama in akwai wani abin da nake miki na kuskure, mama ai ni ake ce. Saboda haka ke babata ce, don Allah mama idan na yi miki abu wanda bai dace ba, ki kira ni ki min faɗa mama, in Allah ya zan gyara. Kina faɗin haka kin karya logon, ko ba haka ba? Kuma ki ce mama ki yafe min, in Allah ya duk abin da zan yi ina yi ne don in faranta miki rai, in faranta wa kanki rai. Amma in akwai wani abin da kika ga na yi na kuskure mama, ni ake ce
saboda haka ki zaunar da ni ki mun faɗa mama in Allah ya zan gyara kika daga nan kin karye logon kenan Allah ya samu dace wannan mata tana cikin wahala kenan duk matar da take zama da mijinta saboda abun hannunsa kuɗi ko tana cikin wahala duk ranan da ba kuɗin me zai faru eh za ta gudu ko in kuwa ta gudu Allah zai hada ta da wanda kuma sai ya saka wa mijinta abin da sai mai ita kuma sai Allah ya addabe ta da wanda tana mutuwan san shi kaman ransa kanta shi kuma shi ma kuma ya dinga gallaza mata azaba hazihi litilka kenan ina fata an gane ana zama ne da miji domin Allah duk mijin da ba za ki zauna da shi ba don Allah to ki hakura shine gaskiyar magana ina fata an gane saboda shi mijin nan naki fa shine aljannan ki kuma shine wutunki idan kika kyautata za ki shiga aljanna saboda ku mata rayuwar ku Allah ya jarrace ku da abu biyu kafin ku yi aure babu hanyar shigan ku aljanna kaman iyayenku da zaran kin yi aure hatta maman da ta haife ki bata kai mijin ki haƙi akan ki ba mijinki ne aljannanki kuma shine wutanki duk matar da ta kwanta ta mutu mijinta yayi juyayin hanya zai samu mace irin ta a duniya kuwa manzo Allah ya ce wajibi ne ta shiga aljanna irin su wai aka mutu sai dai miji ya ce Allah Allah rabu da alaka kai kuma na saboda dama ba ta yin abin da ya dace a duniyan saboda haka ki gyara dabi'unki sai kiga Allah yayi albarka ina fata an gane wannan kuskure ne da mata da yawa ake yi sai ai kokari a gyara sai Allah kuma ya kawo canji Allah samu dace gaskiya ko da yaushe duk mutum mai gaskiya baya taba tadewa kuma idan kika ji an ce mutum yayi hakuri bai ci moriyarsa ba to kadan ne gajeruwa hakuri ne ke kada ki mata sharri ki shiru idan kika ga ya gama fuska haki ma nuna abin nan idan ya shigo ɗakin ki mai gida ne ya zafi na ga lafiya lau muka rabu jiya ko na maka wani laifi ne ya sa kuma na ga ka min wani abu sai ai zai faɗi ko kin san yadda zaki bigi ruwan cikin mijinki ai kin san shi daga nan zai gaya miki eh an ce kin yi kaza kin yi kaza kin yi kaza sai ki ce to mi gida wallahi tsakani da Allah ba haka bane ga abin da ya faru ki gaya mai gaskiya shikenan kuma in dai kin gaya mai gaskiya Allah ya sani baki ƙarya ba kuma baki ce zaki mata ita ma ƙarya ba ko ki mata sharri to Allah zai kawo miki mafita duk ranan da Allah ya fahimtar da shi ita ce za ta mutuncinta zai zube karshen ta ma za ta iya samun matsala da shi amma ke kake mata ƙarya kuma kake mata sharri duk mai gaskiya Allah na tare da shi ina fata an gane kuma ki yawaita addu'a cikin dare ki dinga addu'a ya Allah duk wanda ya nife ni da mai gidana da makirci ya Allah ka maida wannan makircin a kansa shikenan Allah in ya amsa Allah ya san hanyar da zai warware miki wannan matsala Allah ya samu dace a yi ce ki je ki family planning ina fata an gane ana a yin family planning sai da izinin wa mai gida ɗaya kenan sannan kuma shi wannan jinin da ya zo ba jini ba ne na al'ada daman shi family planning shi sa mata duk inda ka tara mata tambayoyinsu baya exceeding ɗin jini saboda wannan ta sha pills
ko ta je an mata allura ko ta je an mata ne na wannan implant ko transplanting da sauransu yari ki ta mata jini tana ta ganin jini tutun wannan jini jini ne na ciwo baya hana ki sallah baya hana ki ibada baya hana ki komai sai ki je ki nemi magani yanda kika je kika nemo wanda sai ki nemo maganin da zai tsaya miki da shi amma baya hana ki ibadarki baya hana miji ma ya kusance ki sai ki je ki nemi wannan magani auren kashe wuta kenan bai yi ba kin yi auren kashe wuta bai yi ba eh wani wata sahabiya ta tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun rabu da mai gida na kuma na je nayi wani aure amma da muka yi auren bai tace ni ba na koma yanzu mun rabu ina so in koma mai gida na manzon Allah ce har sai ya dandana zakin ki kin dandana zakin ka bi ma'ana har sai in ya take ki ina fata an gane amma wannan auren bai yi ba wannan da kika daura da wancan din bai yi ba sai kin auri wani dan kin auri wanin shi kuma kuka zauna in Allah ya kaddara rabuwa to shikenan amma shi ba a aure dan wannan duk wanda yayi wannan manzo Allah ya ce Allah ya tsine masa ina fata an gane sai ki gyara wannan tunanin ki kuma har yanzu bai halatta ki koma gidan mai gidan ki na farko ba sai kin tsara yin wani aure dan wannan auren bai yi ba duk matan da kake aure tana zina auren ta bai mata amfani ba mata kuna da matsala guda daya shine akwai wasu ababan da dole musulunci ya san mata da kunya amma kunyan su bai hana su fahimtar addini ba mata da yawa zaki ga suna samun matsala me dalili saboda suna aure kuma mazajen su ba sa iya gamsar da su to dalilin wannan sai ta ce ita za ta ci gaba da zama amma tana samun wani a waje yana gamsar da ita kin ga auren ki bai miki amfani ba ina fata an gane tare ki zauna ba miji yafi miki sauki da ki fada ciki saboda hukuncin ki kisa ne matan da ta yi zina shari'a ta ce a jefe ta shine kafaran wannan zinar sannan ko abu na biyu darajarki da mutuncinki kin zubar da shi sannan kin zubar da darajar mai gidanki sa'annan kuma ƴaƴanki kin zubar musu da mutunci duk lokacin da kika girma mazinacin nan da ke zina da ke in kika wuce ƴaƴanki suka wuce zai ce ai da maman sa yake kaza kin ga me kin wulakanta ƴaƴanki kuma darajar ki kin zubar da shi kina matan aure me zai saki dake zina ai aure daman katanga ce daga zina ko to idan ko ba za ta hana ki zina ba to gara ki raba auren yafi miki alkhairi ki kame ki ta azumi kina roƙon Allah har Allah ya kame ki wanda zai gamsar da ke mijinki idan baya gamsar da ke sai a bincika a gani menene rashin lafiya ce akwai maganin da za a iya warwarewa a samu ya gamsar da ke in akwai sai a nema in babu halitta ce ta sa haka ba zai iya gamsar da ke ba ko babu laifi dan kin nemi rabuwa dan kada ki fara cikin halaka kuka rabu Allah ya hada ki da wanda zai iya biya miki bukata na zamantakewan aure amma ki zauna a haka kina zina fa wallahi akwai hatsari idan kika mutu za ki gane kurin ki a wurin ubangiji saboda haka gara ki tuba daga wannan aiki ki gyara alakarki da ubangiji saboda ki samu yardan Allah Allah kuma ya shirye ki Allah ya baki ikon tuba daga wannan aiki Allah kuma ya warware miki duk wani shedanin da ke sa miki irin wannan bariza a jikinki tana motsa miki da ki yawaita karanta Qur'ani ki yawaita yin azumi dan Allah ya taimake ki ya karya miki wannan logon Allah ya sa mu dace
na'am.
Ko bari in tambaya duk matar da ta je gidan boka me ya hukuncinta a shari'a ta je gidan boka a cikin azumi ko kafin azumi me ya hukuncinta na'am daga murya ga shi ki bada amsa na'am idan kuma a cikin azumin ne fa ba no barakallahu fiki gaskiya ne amsa daidai ne da hukuncin matar da take aure kuma take zina matar da take aure take zina hukuncin ta jifa haka musulunci yake a jefe ta sai dai a irin wannan mata kun ga na farko dai ta zubar da mutuncinta kuma za ta iya kawo shegu ina gidanwa gidan mai gidanta saboda za ta iya ciki ta wannan zinan kuma a kawo wa wannan mijin laifinta fa yanzu ya wuce na zina kuma ya ƙara faɗaɗa ta shigo da waɗansu shegu gidan wato ƴaƴan wato su ne shegun ita da wancan ɗin ko ta shigo da yaran da ba ƴaƴan mijinta ba ne gidan mijinta kin ga yanzu za su zo su yi cakuɗe ɗeniya da waɗanda ba muharramansu ba yanzu laifin kuma gashi ta yaudari mijinta ta sa mijinta yana ciyar da wanda ba ɗansa ba yana masa hidima kun ga abin nan ya ƙara faɗaɗa Allah ya sa mu dace. Na uku me hukuncin matar da take sa laya ta je gidan boka a bata laya ko ta sa wa ɗanta wai dan tsaro ko ta sa a hannunta ko kuma masu sa jigida na laya sai maganin mata na'am eh haramun ne ne hukuncin sa to ke tai shirka barakallahu fiki wala fudda fiki salaya shirka ne man ta'allaqta ni madan faqad ashraka duk wanda ya rata laya a wuyansa ko a hannunsa ko jigida da mata suke sa na laya da ake faku da sunan maganin mata sunansa shirka in ma an baki ba ki sani ba yanzu kin je gida ki kona shi dan wannan duke da wanda ya rata ya laya hukuncin ku daya kin yi shirka saboda haka ki tuwa tsakanin ki da Allah kuma ki roki Allah ya yafe miki eh Allah ya sa mu dace
gashi
وقال لنا ان الله يرى وكان يقرب من كل الناس كل وصلى على النبي والحمد لله